This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin yau Litini 12 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
Kamala Ibrahim, manyan jami'an kasashen yammaci ne suka cataki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa wata katobara da ya yi. Wani mai magana da yawun Pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin zuwa asibitin sojoji na Walter Reed. Sojojin Isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin Rafah da ke kudancin Gaza da jajjifin safiyar yau Litinin.
Kalin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji matakan da gwamnatin Najeriya ke dada daukawa biyo bayan zanga-zangar da aka yi a sassan kasar saboda tsadar abinci da kuma karancinsa. Za kuma a ji irin matakan da kasar Girka ke daukawa kan yan kasashen waje musamman ma yan China da ke ci da gumin yan kasar da sunan sayan gidaje. Kamar kowane asubahin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumal ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun damfar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa. Sai dai kash, saboda wata matsala da muka samu, ba za mu iya kawo muku cikakken rahoto kan wasan ƙarshe na gasar cin kofin Afirka ba, inda kasar Ivory Coast ta lallasa Najeriya da ci 2-1. Kafin nan dai, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Lahadi, manyan jami'an kasashen yammaci suka cataki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa katobarar da ya cewa mai yiwuwa ne Amurka ba za ta kare kawayen kungiyar kawancin tsaro ta NATO ba, wadanda ya bayyana da cewa ba sa kashe isassun kudaden da ya kamata akan harkokin tsaronsu ga mamayar da Russia ka iya kai musu. Cikin wata rubutacciyar sanarwa, sakataren janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya ce katobarar fadin cewa kawayen kasashen kungiyar ba su kare junansu ba tozarci ne ga shanin tsaronsu baki daya, ciki kuwa har da Amurka. Fadin hakan kuma zai tsoma sojojin Amurka da na Turai cikin karin hadari. Stoltenberg ya kara da cewa duk wani gigin kai hari kan kungiyar ta NATO zai gama da gagarumin martani na tsintsiya madaurin kidai daga kungiyar kasashen. Shi ma ministan tsaron Polish Władysław Kosiniak-Kamysz ya tofa albarkacin bakin shi, inda ya rubuta a kafar sadarwar zamani ta X cewa taken nan na NATO da yace ɗaya na kowa kowa na ɗaya yana nan daren dan kuma koge zo a kawancen na arewacin Atlantika. Yace ganin wallan kawayen kasashen na nufin raunana ga dokokin kungiyar ta NATO. A jiya Lahadi ne wani mai magana da yawun Pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin zuwa asibitin sojoji na Walter Reed domin yi mishi maganin cutar mafitsara. Tuni dai har an sanar da mataimaki kuma shugaban haɗaɗɗiyar majalisar hafsoshin tsaron ƙasa da fadar White House da majalisar dokoki, cewar jami'in yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder cikin wata rubutacciyar sanarwa. Sanarwar ta ƙara da cewa a halin da ake ciki, sakataren harkokin tsaron zai ci gaba da riƙewa da kuma gudanar da ayyukan ofishinsa. Mataimakin nashi kuma a shirye yake da ya amshi ragamar gudanar da ayyukan sakataren tsaron muddin buƙatar hakan ta taso. Ryder ya ce nan ba da jimawa ba za a sanar da halin da Austin ɗin ke ciki. A ƙarshen shekarar bara ne dai aka gano Austin na fama da cutar kansa, inda aka riƙa yada mishi magana sakamakon ɓoye batun kamuwa da cutar da tiyatar da aka yi mishi a asibiti da abin da ya biyo bayan tiyatar. Sojojin Isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin Rafah da ke kudancin Gaza da jijjifin safiyar yau Litinin. kafan labaran AP ta ruwaito cewa sojojin na Isra'ila sun kara da cewa sun kai hari ne akan wuraren da suka rika kaikaita da suka ce na ayyukan ta'addanci ne dake yankin gundumar Shabrora a birnin Rafah. Sojojin sun ce sun kammala kai hare-haren amma ba su bayar da wani karin bayani ba. Duk da haka kafan labarun ta Associated Press bata ruwaito wani labari daga jami'an lafiyar Palestine ba dangane da rashi ko jikata daga hare-haren. To amma hukumar yada labaran Faransa Agence France-Presse ta ruwaito cewa ma'aikatar lafiya ta Hamas ke kula da ita a Gaza ta bayyana cewa akalla mutane 7 sun rasa ransu a hare-haren da sojin Isra'ila suka kai. Tunda farko dai a jiya Ladi ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alƙawari ga ɗaruruwan dubban Falastinawa cewa zai samar musu da hanyar ficewa lami lafiya daga birnin Rafah dake yankin kudancin Gaza a shirye-shiryen shi na kai harin da ya shirya kaiwa ta ƙasa kan mayakan Hamas. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
To anjima kadan Hawwa za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda gwamnatin kasar ke ta fadi tashin daukar matakai biyo bayan zanga-zangar rashin abinci da kuma karancin sa da aka yi ta yi a sassan kasar. Daga Lagos ba ga baban gida jibrin da cikakken rahoton.
Biyo bayan zanga-zangar lumana da wasu mata suka jagoranta a jihar Neja da kuma wasu daban da aka gudanar a jihohin Kano da jihar Osun, ya sa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu daukan matakai na bada umarni a fito da tantan na abinci da ke rumbunan gwamnatin kasar domin karya farashin kayan masarufi da ke neman ya gagari kundila ballantana kuma talakan kasar. To sai dai kuma a cewar honi masanin harkar gona Professor Bukar Kutigi na Jami'ar Ibrahim Badamasi da ke Lafiya Neja, ya ce wannan dabara na gwamnati ba zai taimaka ba sai fa idan an dauki kwararan matakai.
Matakin da gwamnati ta dauka na kayyade farashin abinci ba shi zai kawar da yunwa ba. Da yawa in ka shiga kasuwannin kawai zaka ci manoma suna fito da abinci na sayarwa, amma masu saya suna boyewa. Su ne ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne masu boye abinci domin ya yi tsada. Suna saya hannun manoma domin su boye don ya kara tsada su su zo su sayar. Su ne mata dauki mataki akan shi.
Kuwa makon da ya gabata sai da wata kotun tarayya da ke nan Lagos ta umarci gwamnatin Najeriya ta dauki kwararan matakai da kawo karshen hauhau kayan masarufi na kafa hukumar kayyade farashin abinci na kasa kamar da ake yi a can baya. To kowa jama'a suka ji da wannan hukunci a wannan hali na tsada abinci a Najeriya da kuma matakan da suke so gwamnati ta dauka. Ga dai abin da wasu talakawa ke cewa.
To kaga ai wannan dama shine kusan kashin bayan makasudin shiga halin da kasar ta yi na karin na janye tallafin mai da gwamnatin tarayya take ma al'umman kasa. Babu wani abu wanda talakan kasa yake amfana da shi, babu shi. Saboda haka kaga dama abin da ya rage kenan wannan tallafin mai din da ake ba al'umma suke dan samun sauki. Tunda kaga kullun yanzu kaya hauhawa suke yi, farashi karuwa yake yi. To saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda yake mu muna kallon inda majalisar kasa ta san abin da take yi. A lokacin da shugaban kasa ya furta wannan magana kai tsaye kada an kawai ya bugi kirji shi kadai ya faɗi wannan magana da ya kamata su taka mishi birki.
A bangaren sa dai farfesa na harkar noma Bakar Gudigi cewa akwai bukatar gwamnati ta dauki matakai da dama kamar haka.
Amma don an hana sai da abinci, manomi bai da abin da zai sayarwa, ba yanda zai samu kudi sai ya sai da kayan gona. Dole ya kawo kayan gonan shi a kasuwa ya sayar domin ya samu biyan bukata. To idan aka ce ya sayar a araha, sannan sauran abubuwa kuma ba su yi araha ba, shi kuma kaga manomi an cuce shi. Amma masu saya su boye domin suna nan a kasuwannin kauye su shiga su je su sawo su boye. Su ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne a sa su dole su fito da abincin nan su sayar.
Yanzu dai a inda talakawa suka zura gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ido a bincira a gani shine ko irin waɗannan matakai za su kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyakin masarufi a sassa daban-daban na Najeriya. Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga kuma yanzu dai ga Hawwa da kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Litinin, kasar Saudiya ta ce ta raba tallafi da ya kai na kimanin kuɗi dala miliyan 250 fuskantar gwamnatin Yemen da duniya ta aminta da ita, wadda daular Saudiya ta mara baya a yakin da ta gwabza da dakarun Houthi. Kudin sun biyo bayan wasu kudaden da aka bayar tun da farko na daidai adadin na yanzu da aka bayyana a watan Agustan bara, lokacin da Riyadh ta sha alwashin samar da kudi dala biliyan 1 da miliyan 200,000 domin taimakawa gwamnatin cike gibin kasafin kudinta da biyan albashin ma'aikata. An tura rukuni na biyu na tallafin kudin da zai taimaka a cike gibin kasafin kudin gwamnatin ta Yemen ne zuwa babban bankin Yemen da ke birnin Aden da ya kai dala miliyan 250,000 domin biyan albashin ma'aikata, cewar jakadan Saudi Arabia a Yemen Muhammad Al-Jabbar ta kafar sadarwar zamani. Gwamnatin Yemenawan ta yi kaura zuwa birnin Aden da ke kudu da gabar ruwa bayan da ƴan Houthi da Iran ke marawa baya suka kwace babban birnin kasar Sana'a a shekarar 2014. A yau Litinin ma'aikatar harkokin wajen Indiya ta ce Qatar ta saki tsofaffin dakarun ruwan Indiya su 8 da aka kama aka kuma yanke mu hukuncin kisa bayan da aka tuhume su da yiwa kasar Isra'ila leken asiri. To sai dai ma'aikatar harkokin wajen bata taba bayar da wani cikakken bayani ba dangane da ƴan kasar ta Indiya su 8 ko kuma game da laifin da aka zarge su da aikatawa. Haka kuma kasar ta Qatar bata ce ufan ba dangane da shari'ar da aka gudanar ko kuma sana'ar wato ko kuma sanar da jama'a irin tuhumar da aka yi wa mutanen. Amma kafafan yaɗa labaran Indiya sun ruwaito cewa mutanen waɗanda cikin su har da wani babban hafsan da ya taba samun lambar yabo da wani mai mukamin captain da ya taba jagorantar jirgin ruwan yaki an kama su ne a Doha a watan Agusta shekarar 2022. A watan Oktoban bara ne dai Indiya ta ce an kada mata anta bayan da wata kotu a ƙasar Qatar ta yanke hukuncin kisa akan mutanen, amma aka sassauta hukuncin a watan Disamba bara.
To a gaida Hawwa Sharif da takarantar mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai wannan rahoto na musamman na yadda gwamnatin kasar Girka ta fara taka burki ma ƴan China da ke ci da gumin ƴan kasar. Kasar Girka ta yi shelar bullo da wasu sabbin matakai don kare ƴan kasar daga akasari ƴan China masu sayen gidaje da sauran kadarori don su samu damar zama a yammacin duniya, wani salo da ake wa lakabi da tsarin bizar zinari. Anti Karasaba ta hada wannan rahoton daga birnin Athens wanda zan karanta. Ga sabbin attajiran China da dama, dalilai na kaura sai ma kara yawa suke yi. Abinda aka fi sani a fadin duniya da canza shika dan jari. A shekarun baya-bayan nan, ƴan China sai kara kwarara suke zuwa kasar Girka, kuma hakan ya haddasa matsalar karancin gidaje. A ranar Juma'ar nan ma, sai da Prime Minister Kyriakos Mitsotakis yace zai kara mafi karancin jarin da za a saka kafin a mallaki gidaje a wasu sassan kasar daga dala 269,491 zuwa dala 862,372 saboda a rage rububin su da kuma karancin su. Prime Minister Mitsotakis ya ce wannan wani babban ci gaba ne ga bangaren saka jari na kasar, kuma bugu da kari wani muhimmin mataki ne da muke ganin zai kare darajar hada-hadar kasar. Abinda ya gaya ma ƴan majalisa kenan a zauren majalisar kasar. A wani haɗin kan bangarorin siyasa irin wanda ba a saba gani ba, jagororin ƴan adawa sun amince da wannan tsarin saboda dada karanci da ake ganin gidaje za su yi nan gaba. Sun ma shiga kiran gwamnati da ta hana ƴan kasashen waje irin ƴan China sayen gidaje don samun kazamar riba ta wajen yin hayar su a maimakon don zama ciki kawai. Wani ɗan ƙasar Girka da ke wajejen shahararriyar shiyyar shakatawar nan ta Girka mai suna Acropolis, inda ƴan China da sauran ƴan yawon bude ido ke sha'awar zuwa, ya ce samun gidajen haya a kewayen wurin da matukar wuya. Ya ce ƴan yawon bude ido ne kawai za ka gani a irin waɗannan gidajen, sun yi tsananin tsada ga ƴan ƙasar. Tun bayan bullo da tsarin na bizar zinari a shekara ta 2014, kasar Girka ta yi ta bayar da takardun damar zama na tsawon shekaru 5 ga ƴan kasashen waje, muddin sun amince su saka jarin da bai gaza dala 270,000 ba. To wannan kenan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan labarin shehu malamin Islaman nan da ya fada kuma ɗan dan fara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kumel. Har yanzu muna kan labarin damfara da aka yi babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail da sunan kulla kasuwanci. Yanda lamarin da ya faro shine Sheikh Kabir Ismail na daga cikin ƴan kwamitin aurar da zawarawa da gwamnatin tsohon gwamna Ibrahim Dankwamba ta kafa a Gombe a shekarar 2015. Wani bawan Allah mai suna Mustafa Zarewa mai harkar dillancin shinkafa ya tunkare shi da nufin a bashi dama ya kawo shinkafa. Don gwamnati ta saya ta raba wa zawarawan. Malam Kabir Ismail ya amince ya karbi shinkafar inda ya sayar wa dan kasuwa Alhaji Umar Kunji a Gombe. Daga nan ne ɗan damfara suka zo da sunan za su kawo shinkafa inda malamin ya tattara kuɗin jama'a ya miƙa musu. Su kuma suka cika wandansu da iska.
Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan? Shi yanzu Umaru Kunji nawa ne kuɗin sa wajenka?
Nasa zai kai kusan ₦12,500, Mustafa ₦6,500, kaga 17 kenan ko?
Eh.
A wancan yana da uku mai masara mota da shi ma ₦6,000. 20 da kanana kana da 21 zuwa 22 miliyan abin da yake kai kenan.
Na'am. A matsayin ka na yana ji ka biya mi?
Na biya wasu, shine na sai da gidana na biya wasu na rarrake.
Wato da kuɗin sun kai miliyan wajen 30 kenan ko fiye da haka?
Za su hakika a ciki ana rarrake.
Ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorin ka kenan?
Wallahi al'azimi ba ko da take ɗaya kuwa. Wallahi ban da shi. Ni kuma fenshiyaniya ne, gratuity na ma bai wuce ₦2,000,000 ba, in ma za a biya ne. In bai ma kai ba.
Oh, Kabir, daga wancan lokacin zuwa yanzu ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru?
Rayuwa kan a matsayina na almajiri a haka dai nake rayuwa. Pension na 39 ne, ina level 13. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa ƴaƴana 15. Na aurar da guda biyu maza sun yi aure. Sauran guda 11 nan da ni 17 ko 18, mu 13 nan haka muke tare a gida. Za a ci za a sha bai haka ta hanyar Allah da bayin Allah da suke taimako.
Shirin ciki da gaskiya tuntuɓi Umar Kunji, wanda na ɗaya daga cikin wanda aka karɓi miliyoyin kuɗi a hannunsa don siyo shinkafar, amma kuɗin suka salwanta. Cikin ɓacin rai ya ce ko yanzu aka bashi kuɗinsa bai yafe ba.
Wani hali kai kake ciki game da shi Muhammad Kabir Ismail din nan?
Ai, ya kamata a ce ya gaya maka duk halin da ake
ciki. Ya gaya min, wato ma'ana adalcin shi ne Alhaji Umaru dole mu tuntuɓe ka.
Ina jinka Nasiru.
Shirin da ka yin hakuri ka yi ne gaba ɗaya ko kuma kana jiran duran da Allah ya hore masa ya biya ka kuɗin ka dai?
Ma abin da zan ci.
Alhaji Umar, kai halin Gombe ne da kai
ba ka ga ne ba? Ka ga wannan al'amarin? Babu abin da zan ce wa wannan abin. Ko yanzu aka ɗauki kuɗin nan aka bani, babu abin da zan ce sai dai Allah ya isa. Amma Allah zai saka ni. Yanzu a ɗauki kuɗin a bani, ba abin da zan ce sai Allah sai ya saka ni abin da aka yi mini kawai. Ni kawai abin da.
Alhaji Umar, kamar ranka yana ɓace ne har yanzu?
Ya wuce ba a ɓace, Alhaji. Da zamba ne cikin aminci, ban taɓa tsammanin Kabiru zai nuna abin da ya yi ba. Kuma ma hasali gara ma na Kabiru akan Ali Audu mai riga a kansa suka connivin a takaice dai kawai babu yanzu a ɗauki kuɗin nan a bani ni Allah isa ne kawai tsakanin da su. Shikenan, shine kawai.
Alhaji Umaru Kunji, wannan kai dai kaga ba za ka iya ci gaba da magana ba ne saboda ba mamaki a cikin maganar zai kara kawo bacin rai kenan.
Wallahi haka ne, gaskiya ne nasu
gaskiya. Alhaji Umaru, karshe abinda yake faɗa min ɗan masa damfara ne ya jawo ya faɗa wannan matsalar.
Wannan Nasiru ba ni da ke da damfaran da aka masa yi can wanda suka damfare shi akwai ranar kiyama ko? Wanda suka damfare shi ma Allah zai saka masa shi ma ko?
Amma
in wannan magana haka ya fike yake yadda take haka yake. So ni kuma idan aka damfare shi ni ma sai zai damfare ni kenan.
Eh, wato sai lokacin da abun bayan ya
Nasiru, please, we should not prolong this issue. Kawai ina bin Kabiru ya sa abun da nake bin sa yanzu ya dauki kudin nan a bani Allah ya isa tsakanina da shi. Bas bani da wani abun da zan fara masa.
Shi ma Mustapha Zarewa, dillalin shinkafa, wanda ya ce inda Shakabir ya faɗa masa gaskiya da bai wahalar da kansa bin sahu ba. Shi ma ya bayyana mani irin halin da ya faɗa sanadiyar wannan ibtila'i.
Wato gaskiya abin da ya faru, ka san Allah ya kaddara ma abu zawa da za ka yi. Kowa gaskiya bane.
Haka ne Mustapha.
Na ga ya wani munasa kwamar da nake ce masa mace ina ne. Yamin hanya za a kai shinkafa za a aro da zaurawa gashi. Ya kira ni yake kaji da ce ka san kuɗi na ban da kuɗi gaskiya idan saboda lokacin na je na yi wata asara a Lagos wajen miliyan 2 da wani abu. To da bai gida na ya gaya masa ce kaji shinkafa ake so abu ne. A to ake duk abin da na gani ni ko trailer na sai zai aka yi mutu a Lagos ne zai fata da gaskiya abu ne. To ba matsala na kira da sai na ga ce gashi dai irin auren zaurawa. Kuna ke akan ihe da za su yi za a bayan kafa za a iske shinkafa da taliya a yi da magaloni da mai da masara da wake duka kaya za a kai. Ne to shi kenan ba matsala Allah ya sa da rabonmu. Ɗaya kya ne gida na buzu ne ɗan ne da kan gaya masu kaji ta ba matsala. Tirla uku suke so a yanzu dai. To gaskiya gudu kuma Najeriya Allah dai kaddara mu ba zai gaba ɗaya ba ne da ce a Brazil in je in kai da ba kuɗi ya bane gaskiya.
Oh wato kai ma kana da wani mai gida da yake baka kayan kenan.
Da gida ne a Nijar ai buzaye ne za ma suke ba mu shi kaya ko trailer nawa yake so yana ba ni na sha kaiwa Abuja kai twice price abun Allah ya kaddara ni ba wani kuɗi su kama ta su kama sun cin kafin nan kawai wanda za mu kaiwa kayan ne su suka kike murmuna da ka baya a biye da yana su suka san yadda shi da malam su suka san abu da suka yi to ka san ni ba na son zargi ne amma daga baya na gane cewa kawai dai malam gaba ɗaya shi ya shirya wannan rahin gaskiya saboda yadda muka ja kwamitin zarawa na wani akwai sakatare na kwamitin ɗin Garba Kwami shi ne yake cewa ba su suka sa akwai letterci evidence da komai ina da su dai to duk dai na gane cewa gaskiya malam yake murmularsa shi ya cutan ko ba yake cutan ba Allah masani shi ya cinye kaya aka ce da kabari ke ji labarin ana cewa ko shi ma hanya aka masa alƙawari aka maza a ba shi kaya ko shi za a ba shi kaba ne ko me. Sai ka biya a shekara shi ma ya sa rahin gaskiya a ciki ka san wani in ka ji mutum ya sa ka ga amurka fon nine wani mutum akwai rahin gaskiya kuma akwai na kaddara to ni ko ni na abin da ne gaskiya na yi da tausayi to da abokina wannan da ya mun hanyar kiwon ido yake za a je indiya ta bi da kuɗi asalin abin kenan da ce in an samu an kai kayan nan sai a ce sai ni ba wani abu nake so ba kawai ko kuɗin aka samu sai a maka maganin kiwon idon ka to a lokacin anan Najeriya an ta ido ɗaya za a yi 300,000 a indiya kuma kuɗin mutu da komai ya fiye kai 450,000 ba a irin zuwa duka sai ce shi kenan ba matsala bara mu je Allah ya samu daya mu kaya a sa'a amma dai saboda na je Lagos an ce ban na yi asarar kuɗi kaga yanzu ban da isasshen kuɗi gaskiya ko da yawanci za a irin wani abu kasan sai tashi da suka ɗan haɗa da kaɗin ka a dai yan kyawajen ɗan kasuwa dai sai ya yi to da ƙare dai na yabi shinkafa trailer ɗaya na tafi da ita muna zuwa malam ya juya mu ya nuna mana wani wuri sai taɓa su shiga zuwa gombe wasu wannan. muka je da mun jiran alamis ne aka je shinkafa da ke ne sun da gwamnati ya haɗa mun na kwamitin mutane da wani umar da wani waye ne ga kan dina kan su na su wallahi dina ba mu ba da wani da ya cikin mutum ki ki hayya mutum shi ma la yasa in sa matsala to shi mutum ki ki ne ta ba ga ya aje fa ki irin wani azabi ga ya da kai ma dai shi ya mutu to mutum ga ya mai ya da kawai dai bayan mun malam mun yi wannan abuwa dai daga abu gaskiya an shiga matsala dan alƙawarin zamu je Saudiya ne da mata wallahi dole na hakura to ba da yadda a ce ga kayan mutane a hannunka da kuɗin mutane kuma ka tafi Saudiya sai da mata na kawai ke Allah ya kiyaye na fara zuwa wallahi sai tafi asarin da ban je makan ma ke na hakura har ya zama ban je makan ka hakura to su kuma wanda buzu mutune na Allah dinga ga masa ya sani ko su magan da muka dinga yi da shi bai taɓa ya mai asara ko taliya kwaya din ba sani gaskiya duk abin da ina da kasa da mu so shinkafin mu inda dauko shinkafa sai na yi kira waya na yi bikin nake wucewa saboda kaga bai kamata ba kaya na bane ya mutane aka ni ba ta bullin goba sai kuma Allah zai kaddara wannan asara ne yawa haka to gaskiya ba su kai alai suka ce ba matsala to ina da gida aka tsaya lokacin na gama gini na aka tsaya gida mai kyau shiga kawai za a yi dan mai gari gari shi gida dai kyau na gina shi wallahi wallahi sau da gudun dai bata kawai da ba'amalar mu da su baya son wani abu kawai na Allah su dan sai na ba su raji ina da yanki ina dan Allah da nasi da akano guda biyu da ce da guda ɗaya na hada duka abin da ya rage in cika musu bai ba a lokacin mu dukkan mu yan da wani abu ba kudi kusan ga mana ina hakuri na ba wa Allah kawai haka Allah ya kaddara mu har yanzu ma ni ba ga cikin gidan ba gidan ya rabu gidan ya rabu kuma na hakuri na ba wa Allah kawai.
Masuwaro kun dai je da lamari ya faru tare da addu'ar Ubangiji Allah ya buɗe malam hanyar da zai fitar da kansa daga cikin wannan kaddara ta afka masa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu kan a madadin Nasir Adam Elikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfil Hashin Gumin ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Idan kasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke. Amma idan kasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewa kasar nan zaka ga tana ta tangal-tangal.
Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a cikin gona a yanki. To ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya kai gona a zo a kama shi a jisai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi.
Ku sauraron shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata a misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da kuma Chadi karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger a tashar mata BOA Africa akan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a voahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a taƙaice.
A ranar Lahadi manyan jami'an kasashen yammaci suka tattaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa katobar da ya yi cewa mai yiwuwa Amurka ba za ta kare ƙawayen ƙungiyar ƙarancin tsaro ta NATO ba. Wanda ya bayyana da cewa ba sa kashe isassun kudaden da ya kamata akan harkokin tsaron su gumamar yadda Russia ka iya kai musu. Cikin wata rubutacciyar sanarwa sakatare da nan na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya ce katobara fadin cewa kawayen kasashen kungiyar ba za su kare junansu ba to zarci ne ga shanin tsaron su baki daya ciki kuwa har da Amurkan. Fadin hakan kuma zai tsoma sojojin Amurkan da na Turai cikin karin hadari. A jiya Lahadi ne wani mai magana da yawun Pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatan tsaron Amurka Lloyd Austin zuwa asibitin sojoji na Walter Reed domin yi mishi maganin cutar mafitsara. Tuni dai har an sanar da mataimaki kuma shugaban haɗaɗɗiyar majalisar hafsoshin tsaron ƙasa da Fadar White House da majalisar dokoki cewar jami'in yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder cikin wata rubutacciyar sanarwa. Sojojin Isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin Rafah da ke kudancin Gaza da jijjifin safiyar yau Litinin. Kafan labaran AP ta rawaito cewa sojojin na Isra'ila sun kara da cewa sun kai harin ne akan wuraren da suka rika kaikaita da suka ce na ayyukan ta'addanci ne da ke yankin gundumar Shabora a birnin Rafah. Sojojin sun ce sun kammala kai hare-haren amma ba su bayar da wani ƙarin bayani ba. A ranar Litinin kasar Saudiya ta ce ta raba tallafin da ya kai na kimanin kuɗi dala miliyan 250 ga gwamnatin Yemen da duniya ta aminta da ita wadda daular Saudiyar ta marawa baya a yakin da ta gamza da dakarun Houthi. Kuɗin sun biyo bayan wasu kuɗaɗen da aka bayar tun daga farko na daidai adadin na yanzu da aka bayyana a watan Agustan bara lokacin da Riyadh ta sha alwashin samar da kuɗi dala biliyan 1 da miliyan 200,000 domin taimakawa gwamnatin cike gibin kasafin kuɗinta da biyan albashin ma'aikata. A yau Litinin ma'aikata harkokin wajen Indiya ta ce Qatar ta saki tsofaffin dakarun ruwan Indiya su 8 da aka kama aka kuma yanke hukuncin kisa bayan da aka tuhume su da yiwa kasar Isra'ila leƙen asiri.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Hawwa Sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.